Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro, kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashin Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Matsalolin sauyin yanayi sun bambanta a fadin duniya, yanayin da yake shafar rayuwar al'umma ta hanyoyi da dama ta kuma tattalin arzikin kasashe, kamar yadda ɗan kungiyar rajin kare muhalli ta Najeriya Umar Sale Anka ya shaida min a wata hirar da muka yi da shi.
Tuntunu da suke faruwa a shi kanshi muhallin wanda har yakan jawo yaki da fari da kuma kamfar gona, to duk sakamakon hali ne na ko in kula da muke yi akan muhalli. To wannan ta sa muka sake taruwa mu sake dubawa cewa waɗannan matsalolin da suke faruwa ba wai an zabe wani bane, ba kuma wani zai iya koma wata duniyar bane. Duniyar nan guda ɗaya muke da ita, so kuma ita muke amfani da ita, saboda haka kowa sai ya kula da ita shine zamu zauna lafiya. Idan ba haka ba akwai matsaloli da yawa da za su faru wanda kuma ana ma cikin su, kamar su ambaliyar ruwa a wasu guraren kuma ruwan ba zai kai ba, ana samun fari. Sakamakon haka za ku ga cewar akwai harka ta rashin tsaro wanda an tabbatar yana da alaka da rashin ayyukan yi, domin me duk yawanci sana'ar mu ta ta'allaka a bangaren noma ne. So sai an yi noman nan, za ka ga wasu sun samu aiki kala-kala, daga masu noman zuwa masu girbi zuwa ƴan kasuwa da kuma sauransu da direbobi. To kowanne bangare yana da tasirin da yake yi wajen haɓaka tattalin arziki, wanda kuma duk duniya ma yanzu ana fama da fari da kuma yunwa da fatara. Duk da zai cewa za ka ga kuɗi kamar ya wadata, amma da yawa inda suka fi yawa ɗin za ka ga babu ayyukan yi, mutane ƴan cirani suna tafiya daga wannan ƙasa zuwa wannan ƙasa.
Shi kuma Dr. Muhammad Abbajine na Jami'ar Maiduguri a birnin Najeriya ya yi bayani ne a game da matakan da ya dace a ce gwamnati ta ɗauka wajen shawo kan matsalolin sauyin yanayi a Najeriya da zumar inganta lafiyar muhalli.
Yin gyara dole sai ya shafi duka al'umma. Na farko dole a wayar da kan jama'a, a nuna musu illolin wayannan abubuwa da muhalli da dabbobi da ku al'umma din da kansu. Bayan haka kuma bayan an wayar wa al'umma kai, gwamnati dole ta tashi ta fara kawo wayannan abubuwan da zai taimaka jama'a yadda za a samu a rage wayannan ababe din. Dan muddin an samu sun samu wannan ilimin, na uku shine gwamnati dole ta kafa dokokin da kowa ya kamata ya fara bibiya, kuma duk wanda aka samu ya ƙetare wannan dokan sai a hukunta shi, ko wata ɗaya a ɗaure shi a kurkuku ko a ci taron shi. Duk wayannan abubuwa ana yin su. Makwabtanmu nan su Cameroon, su Chad duk sun yi, kuma ya zama doka. Ina ga idan har an samu an yi wannan, insha Allah za a samu ragon wannan matsalolin da ya shafi muhallinmu sosai.
A nasa ɓangaren kuma, Professor Aliyu Jauro shugaban Nasiriya a Najeriya ya yi bayanin cewa
dole ƙasashe sai sun zauna sun nemi hanyar da za su magance wannan magana na dumaman yanayi. Cikin abubuwan da ake so a tabbatar an cimma shine an samar da maganin dumaman yanayin nan. Ɗaya daga cikin hanyoyin nan shine a tabbatar cewa kafin tsakiyar ƙarni ƙasashe su daina sake sinadarin carbon dioxide. Shi wannan carbon dioxide yana cikin nau'in sinadarin iska da suke jawo greenhouse effect. In yayi yawa to yakan hana zafin rana ya sauko duniya ya koma. An yadda cewa akwai hanyoyin da duniya suke ta jawo ƙarin wannan carbon dioxide ta amfani da makamashi wanda ake haƙowa daga ƙasa.
Mai sauraro, da haka ne kuma za mu yi sallama a cikin shirin a yau, amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai kuma ya raya mu, za a ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakin namu da dokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka, sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi.